sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kamfanin raba mai Amurka na Colonial Pipeline da aka rufe kwanaki 6 bayan wani kutsen kwamfuta da aka masa ya ci gaba da aiki a jiya Juma'a. Kamfanin da ke samar da kashi 45 na mai zuwa kudanci da gabashin Amurka. Duk da sake fara aikin bututun raba mai, wasu sassa na kasar na ci gaba da samun matsalolin raba man. A cewar ma'aikatar gasbody.com mai bindiddigin iskar gas, kashi 88 na gidajen mai a Washington DC ba su da iskar gas a jiya Juma'a. A makwabciya jihar Virginia, rabin gidajen mai a jihar ba su da iskar gas. Haka zalika ita ma jihar Maryland, kashi 42 na gidajen manta ba su da iskar gas. Kamfanin Colonial Pipeline ya faɗa a shekaran jiya Alhamis a wata sanarwa cewa ya samu nasara a yin yunkurin sake farfaɗo da bututun man. Kana ya ce zai iya tabbatar da aikin raba mai a manyan kasuwanni zai fara nan da nan. Wata kungiya da ake kira Darkside da ake zaton tana gudanar da ayyuka a gabashin Turai ita ce ake ɗorawa alhakin kai wannan kutsin da ya sanadiyyar ƙarancin iskar gas. Kana aka yi ta sayen iskar gas saboda fargaban ƙaranci a jihohi da dama. A zahiri da alamar sanarwar bazata da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta CDC ta yi a ranar Alhamis cewa za ta ɗage dokar saka takunkumin rufe fuska da kuma takaita taron jama'a ga mutane da aka musu allurar rigakafi, ya zama babban albishir ga Amurkawa masu neman aiki da waɗanda suke aikin amma suna neman ƙarin albashi. Labaran da ke yawo a ƙasar su ne masu ma'aikatu da shugabannin ayyuka suna kokawa akan rashin iya daukar ma'aikata a cikin 'yan makonnin nan. Kamfanonin sayar da abinci da tafiye-tafiye da na nishaɗi musamman suna shirin haɓaka kasuwancinsu da ƙarin yawan ma'aikata. Kana labarin da cibiyar cututtuka ta CDC ta bayar ya ba su ƙwarin gwiwar daukan wannan matakin. Wannan sadarwar da yana zuwa ne yayin da kasuwar yanar gizo ta Amazon ta sanar cewa za ta ɗauki ma'aikata 75,000 a Amurka da Canada a watanni masu zuwa. Bayan haka takan ba da la'ada na dala 1,100 da kuma ƙarin dala 100 ga ma'aikata da suka nuna shaidar yin allurar rigakafin COVID-19. A jiya Juma'a rikici ya ƙara zafi tsakanin Yahudawa da Falastinawa yayin da fada ya kaure a yammacin kogin Jordan a lokacin da ake fama da kai hare-haren bama-bamai a zirin Gaza da kuma rashin kwanciyar hankali tsakanin ɓangaren Larabawan da Isra'ila. A yammacin kogin Jordan, ɗaruruwan Falastinawa sun yi aron gama da 'yan sandan Isra'ila suna jifa da duwatsu da ƙonannun tayoyi a cikin wata gagarumar zanga-zanga a yankin wanda aka kwashe shekara da shekaru ana yi. Jama'an Falastinawa sun ce an kashe mutanensu 11 a cikin tashin hankalin. A cikin Isra'ila an yi ta samun rikicin ƙabilanci tsawon makonni 2 yayin da Yahudawa da Larabawa suke aron gama a wani wuri da ake yawan samun tashin hankali a garin Lod. A zirin Gaza, Isra'ila ta ƙara jibge sojoji akan iyakarta da zirin Gaza da Falastinu ke mallakarta. Lamarin da ya haifar da fargaba cewa rikicin na kwanaki 5 ka iya rikidewa ya koma babban yaki. Ita kuwa kungiyar 'yan bandaga Hamas ta ci gaba da harba rokoki a Isra'ila a jiya Juma'a yayin da ita ma Isra'ila take kai harin atilari da kuma farmaki ta sama akan yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta bayyana damuwarta ainihin kan karuwan taɓarɓarewar harkokin siyasa da ƙabilanci a faɗin ƙasar Habasha, inji ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Juma'a, inda ta ƙara da cewa Washington za ta yi aiki da ɓangarori masu rikicin da su tsagaita wuta a yankin Tigiri, kada su ba da dama ga aikin jin ƙai su kuma hukunta masu take haƙƙin bil'adama. Jeffrey Feltman, sabon wakilin Amurka na musamman a yankin Kuriya Afirka, ya dawo daga ziyararsa ta farko a yankin a ranar Alhamis, inda ya rangadi a ƙasashen Misira da Eritrea da Sudan da kuma Habasha.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu leka jihar Niger, inda wasu daga cikin mutanen jihar ke kulla yarjejeniya da yan bindiga dadi, inda suke kai musu wasu kudade na musamman domin su bar su su harkokin su yau da kullum a inda suke da zama.
Da farko miliyan 10 suka ce to muka ta neman alfarma, muka ta neman alfarma, muka ta neman alfarma, to suka yi mana rage ya daya a miliyan 1.5.
Har yanzu babu wani alaman kawo mana dauki, kuma mu muka ga ya dace da in muka yi sulhu don yin shi yana da illa, amma kuma ya dace da mu yi dole.
Wato baku da zabi?
Ba mu da zabi. Sannan an aje lokacin da zamu aje kai kudin nan.
Eh, gaskiya mu a matsayinmu a gwamnatance ba mu da hannu a wannan. A gwamnati muna da namu approaches din, amma approaches in part of our approaches haɗa da communities yarjejeniya da bandits ba.
Gaskiya kuma ba wai bayan watan Ramadan a dakata ba, a wannan addu'o'in za a ci gaba da yin har bayan watan Ramadan.
Daga birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger, ga rahoto na musamman da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya shirya mana.
Matsalar yan bindiga masu kai hare-haren kisan jama'a ya kara ta'azzara a jihar Niger, Nigeria, a lokacin watan ibada na Ramadan da al'ummar musulmi ke gudanar da azumi. Wannan al'amari dai ya sa ɗaruruwan jama'a cikin wani mawuyacin hali na barin gidajensu da asarar dukiya da ma asarar rayukan jama'a. Garuruwan Gulbin Boka da Shadadi a yankin karamar hukumar Mariga sun ga bala'in 'yan ta'addan. Da farko dai babbar kasuwar Gulbin Boka ne mai ci a mako-mako, wato duk ranar Lahadi ɗan bindigar suka auka da rana tsaka. Kamar yadda wani mazaunin garin ya min karin haske ta wayar salula.
Yawwa, abin da ke faruwa, 'yan ta'adda ne suka shigo mana gari tun karfe 10:30 na safe. Sai yanzu magana da nake da kai suna nan cikin garin Gulbin Boka. Yanzu suna nan sun kore mana shanun kasuwa gaba daya, sun kore mana wata anguwa nan kura, sun kore yamma. Yanzu sun mana zobi a cikin Gulbin Boka.
A garin Shadadu kuwa gida-gida ne suka rika bi tare da cin zarafin jama'a. Kamar yadda wani wanda ya nemi a saka ya sunansa ya yi mun karin bayani.
Suka zo suka iso Shadadin misalin karfe 7 na safe. Tun daga karfe 7 na safe suna nan sai da suka wuce awa 8 ajiya a suka wuce awa 8 sun shi musu kudi. Akwai ma musamman wani yaro da ke da POS wurin 3 million suka sa hannun shi. Suka bi gida-gida yanzu a ta takaitawa ita Shadadin karkata ta watsi. Gida-gida suke bi ido da ido suna ta halbi-halbi. Sun kashe wajen mutum 10, sun wuce da mutane adadi babban ma ya gane adadin abin da suka wuce sun sai daga nan zuwa gobe idan ko muka samu cikakken bayani na cewa wanda ba a gani ba.
Wannan al'amari dai bai tsaya haka ba, domin kuwa sai da maharan suka kona wani karamin ofishin 'yan sanda a ƙauyen Kuimo.
Da suka je suka koro shanun mutane sai suka dawo ta nan Kuimo, shine sai suka sake shiga cikin gari suka kona police station din. Ka an ce ma mutane duk dai wani mai makin ko wani abu suka kama bi gida-gida. To cikin alfe-alfen nan suka alfi wani kafinta da ake ce ma Fafa, shi sun kashe shi nan take.
Yanzu wani hali garin na Kuimo yake?
A'a, halin da garin Kuimo yake dai ba mata da kananan yara babu, kusan kashi 99% duka an kwace. Ni nan da nake magana da kai ina da mata kudu da iyali na gaba
a yankin karamar hukumar Shiroro kuwa al'ummomin yankin ne suka dauki matakin yin sulhu da 'yan bindigar ta hanyar biyan su wasu kudade kafin su bar su ta yarda za su gudanar da noma a cikin damanar bana ba tare da wani tashin hankali ba, kamar yadda mutanen ƙauyen Gurmana suka yi ƙarin bayani.
Abin da ya sa muka ɗauki wannan mataki, garuruwan duk kewayen nan sun yi sulhu, kuma duk waɗanda suka yi sulhun nan sun koma gidajensu da matansu, suna gyara gonansu, suna shuka doya, suna gyara inda za su zo su sa masara da shinkafa da dawa. To mun kuma ganin haka sai muka ga cewan to sulhun gaba yin shi shi ya fi alheri, tunda waɗannan mutane tun da farko sun neme mu da sulhun nan. ba mu dauki abin da muhimmanci ba, to tun daga yan uwan mu sun yi mun gani, to gaskiya mu ma mu yi shikenan sai muka dauki matakin sulhu yanzu akan shi muke.
Na'am, to yanzu nawa ne suka ce ku ba su?
To yanzu sun yanka kusan miliyan 1,500,000 da farko miliyan 10 suka ce, to muka ta neman alfarma, muka ta neman alfarma, muka ta neman alfarma, to suka yi mana ragi ya tsaya a miliyan 1,500,000.
Na'am, to yanzu yaushe ne adadin da suka diba muku zai kai?
To a gaskiya yau talata din nan sun ce in ba a kai wannan kuɗi ba, to duk abin da zai faru zai iya faruwa.
Wato za su auka magarin?
Za su auka magarin, kuma ba su da shakka, kuma ba su da, kuma suna da kayan aiki, kuma ba mai tare su.
Yanzu to ku kuna da kuɗin?
Wala, ba mu da kuɗin, su muke nema yanzu a taimaka mu samu mu ba su, don mu ma mu koma gidajen mu, mu fita daga cikin waɗannan bukkoki da muke kashe mu ce zai kullum, mu koma gida mu shuka doya, mu kuma gyara inda za mu sauran shuke-shuke.
Ya kai ga yanzu muna da kusan wata uku da gari gaba ɗaya tashi lokacin da suka addabe mu. Garin gaba ɗaya ta sheda wahayi, aka yi bukoki, aka zauna. Daga wata uku ɗin nan muna ta neman ɗauki daga gwamnati, har yanzu babu wani alaman kawo mana ɗauki. Kuma mu muka ga ya dace da in muka yi sulhu, don yin shi yana da illa, amma kuma ya dace da mu yi dole.
Wato ba ku da zaɓi?
Ba mu da zaɓi, ya dace da mu yi shi dole. Kuma mun nema da za mu amsa musu, mun kuma amsa nan an aje lokacin da za mu aje kai kuɗin nan, kamar yau kenan talata karfe 5 na yamman nan za a kai musu kuɗi, kuma mu kuɗin bai haɗu mana ba.
To zaton da bai haɗu ba za a yi koko dai ana ci gaba da nema?
To muna nan muna ci gaba da nema, ba mu sani yanda za su kasance ba, masu kaiwa wanda wakilanmu wanda za su kai kuɗin in suka amince da za su ɗan ƙara ɗaga mana ƙafa zuwa wani lokaci da za a ɗan nema a haɗa, shi ne ba mu sani ba. Akan haka muke, sai dai mutanen suna da zafi sun ce yau in ya wuce yau kuɗin nan bai haɗu ba, duk wani abun da muka sa halin da muka sami kanmu ya rage gare mu. Kuma muna fatan gwamnati ta saurare mu, ta kawo mana ɗauki. Allah ya ba ta iko taimaka mana.
To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da masaniya akan batun yin sulhu a tsakanin 'yan bindigar da kuma mutanen ƙauyukan na Shiroro. In ji kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Muhammad Sani Idris.
Gaskiya mu a matsayinmu a gwamnatance ba mu da hannu a wannan. Gaskiya saboda a gwamnati muna da namu approaches din, amma approaches in part of our approaches da haɗa da community su yi compensating ko kuma su yi yarjejeniya da bandits ba. Gaskiya
to amma ya za ku yi ku magance musu matsalar mutanen nan don su samu su yi noma? Su matsalar su shine cewa bandits din su basu su yi noma?
Wallahi ba tsari, muna so in tabbatar maka abubuwan da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa ba taɓa yin irin su ba a Niger na maganta al'amuran nan. Akwai fannoni daban-daban, mu ba wai mun ce mu ba wai mun ki wai ana maganar tattaunawa da su, mu ma mukan tattauna, amma abin da kawai ba mu yi shi ne ba mu biyan ransom ne akan saboda wannan muna kiyaye wannan. Amma akwai matakai na jami'an tsaro, akwai kuma matakai na tattaunawan da shiga tsakani da daidai yanda ya kamata.
Daga bisani dai gwamnatin jihar Niger ta yanke shawarar gudanar da addu'o'i na musamman domin samun sauki albarkacin wannan wata na Ramadan, kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani.
To addu'a muka yi halin da muke ciki a yau a ƙasar nan Niger Najeriya gabaki ɗaya, wannan masifa da wannan tashin hankali na tsaro da ke abata ƙauyuka da yawa, Allah ya kawo mana sauƙin shi ƙashin shi. Ina ganin sati ɗaya ko biyu da suka yi an yi, kuma an sake yi, kuma muna ta neman alfarma wajen masallatai da mai malamai su taya mu da addu'a, jami'an tsaron su ma Allah ya kare su, kuma da yardan Allah ana ganin nasara, kuma insha Allah za a samu sauƙin wannan abin kwanan nan. Ya kamata a tashi tsaye da addu'a. Addu'a yana maganin komai. Ta bangaren gwamnati akwai irin abubuwan da za a yi, amma dai ya kamata shi da addu'a sosai. Kuma ba wai bayan watan Ramadan a dakata ba, wannan addu'a za a ci gaba da yi har bayan watan Ramadan.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku. Ba kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan Radio Television na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci Fadar mai martaba a ran Egon Ero Alhaji Usman Hudu Makeri, inda za mu tattauna da shi akan batutuwa da suka jibanci wannan masarauta da dai sauransu. Mai martaba, da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Aran Egon Ero.
Rabbi a'udzubika min hamzati shayadin wa a'udzubika rabbi an yaruru. Wannan masarauta wanda aka kikiro ta a matsayin Aran Egon Ero, masarauta ne tana da tarihi kamar haka. Tun lokacin Turawa mai Egon, mana da clan guda uku.
Zuriyar
ke. Akwai Egon Ero wanda shine nake jagora yanzu. Na biyu akwai Ohola, na uku akwai Anzo. Anzo shine wanda ara'akun yake jagoranta. Ohola shine tashan mada wanda Allah bai musu ko ba har yanzu. Wannan masarauta na Egon Ero, to wannan masarauta na madan tara da Hausa kenan. Madan tara na duniyar nan ko kana Ingila? In kana Ingila, in a haife ka Ingila ne, in ainihin baban ka garma dan tara ne, za ka iya wannan sarautar da nake ci. Mai Egon kaman Turawa ne, ba mu da gidan sarauta. Duk sarautun da ke, in an ce wannan sarautar nan Egon ne, Egon ba ta da gidan sarauta nata. A'a, sai dai wanda aka ba ku, in Egon sun zabe ka, sun ga ka cancanta ka jagorancin su, sai ka yi. Duk Egon duniya na sun fita gari guda biyar nan ne. Da farko shine wumme wanda helikwata nan na sarauta na yana ciki. Akwai Arugado, akwai Alizaga, akwai Bikeno, akwai Sako. Duk yadda madan tara ko ina yana in shi madan tara ne ya fita a gari guda biyan nan ne, kuma sarautar nasu ke na wannan guda daya, wanda duk yadda suke za su iya wannan sarautar.
Kai maganan kabilu daban-daban, shin kaman kabilu kaman su wadawa suke wannan masarauta, shin kabilar Egon ne kawai na madan tara da kai magana, ko kuma akwai wasu kabilu na daban?
Aya, wannan masarauta Tawa, akwai Kwala, akwai Yargan, akwai Landare, akwai Filani, akwai Nyamare, akwai Aike, duka a wannan masarauta na Egon Ero.
Kaman wasu al'ummomi akwai abubuwa da suka shahara akai, shin wannan masarauta taka da me aka san ku?
Da farko ba didan masarautar mu ba, duk yanda madan tara yana duniyar nan, babban sana'a shi kenan noma. Duk yanda ka zaga a duniyar nan domin dalili kenan, yanzu in ka lura madan tara wanda suke kasan lafiya, ba kasan da sarai gwanda nake sarautawa, muna kusan 50-50 ne. Amma kuwa dukkan su masarautar nasu kenan wannan guda daya, wana ina jagorin shin shi, saboda su duk yanda suka ji kasan noma, to insha Allah za ka gansu a wurin. An kaje Doma za ka gansu, an kaje Ubi za ka gansu, an kaje Kyana za ka gansu, kai a ta har Niger an kaje za ka gansu, saboda ba su da sana'a, babban sana'a su shine noma.
To kaman waɗannan magana da kai tun farko na cewa kusan kaman gida uku ake da shi a kabilar Egon, akwai
na farko
kusan gida uku kace ake da shi, akwai Ero,
akwai Anzo, akwai Ewala.
Na'am. To me bambanta, akwai wani bambanci ne tsakanin shi Ero da Anzo da kuma ɗaya bangaren da kai magana, ko kuma menene bambancin su?
Da farko dukkan zaka ji an haɗu ana ce Ego keke, mana mada duka guda daya, ka fahimta? To aman kowa da irin nasu harshen, a yaren mu duka muna jin yaren juna, aman wurin kwanciyar harshen zaka ji kowa da nashi kalan harshen din. Wurin bukan mu bai zo da nasu ba, muna da al'adu wanda ya sha bamban da nasu. Kaga clan na madan tara 95% nasu zaga musulmi ne, ina son dan warware muka bambancin mu da cin kuma clan nasu 95% nasu daga Kristan ne.
To kaman ku mutanen Egon Ero ɗin da kake magana, akwai wani take na musamman da aka san ku da shi?
Mu mutanen madan tara, takin da aka san mu da shi shine dijin da ka zaga kanmu ba za ka ji muna fara ba sai akan abu guda biyu gona mata duk yanda ka taba muna mata
kuna da san mata dai sosai kenan na fahimci
magana ko duk yanda ka taba muna mata to in Allah ya da jikan jika yana da wannan tarihin sai ya nemi matan wanda ya kwace muna mata
to me yasa kuke da wannan dabi'a na san mata sosai haka zaki
eh yanda mun zo Allah ya dora mu kai kenan mun zo mun sami iyayenmu da kakanninmu akan wannan turban duk an ba dan tara daga taba mishi mata eh gara ka zo ka sata mishi kudi ga baki daya ka tafi da shi muna da son mata fede da kake zato kuma muna da bala'in kishi akan matan kuma musulunmu muna da mata dogaye masu kyakkyawa ka gane
to ko zamu zagayo ne zaki tunda ka ta
ba babu
to na zaki kamar da na faɗa zamu so mu dan duba shin wani irin kalubale wannan masarauta ko mutanen ka suke fuskanta
kalubalen na naji na samu kamar yana na muka bayani naji na same mutane na da maganan mata da maganan gona kala kotu ba aiki ne nake yi ko na sai sulu domin zaka samu mutum daya suna family nan da family nan suna shiriya sama da shekara 20 naju na fuskance cewa tsakanin su da makiya da manoma gun ana samu dan damuwa to wannan ma na shiga na iya kokari kuma Allah ya taimake mu ba za ka ji wani yau wani in ba dai abin da ya shafe kinnafi ko hairo ba ko wani sata mai muna shine zan bari a zo da shi a kotu ko charge office a amma domin fada wanda dama mun je mun saba iyayenmu kakannin mu can tsakanin su Fulani an saba wannan lamarin
to kaman batu na makarantu da kuma killa cibiyoyin kiwon lafiya kuna da matsalar wannan ko kuma ba ku da matsala kai
eh bisa dan Allah na je wani permanent secretary wume daya kurun mar primary guda 8 wanda in yara sun gama makaranta kafin su sai sun tafi a kasa zuwa da Sarayin naji nayi wannan kukan kuma gwamnati ta tabbatar da cewa sai ta duba za ta samu ni secondary school a wannan wurin kaga tunda an riga yayin damuni ba zan sa shi a cikin wani damuwa ba kaman problem da muke da shi anan shine hanya wanda ta shiga da mararraban arkiya yaje ome yaje bukeno yaje sako yaje likyago yaje langi yaje agwalagu yaje kamfani yaje wayo yaje angonkiki yaje fadaman bauna yaje uga yazo gidan buba yazo ya dillu a shige ba karin mutane na wannan hanyar din ba muna roko muna kuka muna kankan da kai da wannan gwamnati muna mata biyayya dan Allah ta dobe mu da idan rahama abinci na noma ina fita wannan hanyar fidin da kake zato kuma suna sha wahala wurin fidda kayan abinci su kuma mutane kasuwa su saya
a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni Sadiq Abbas zan gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Soyayya ada samani soyayya dilida dana soyayya ada samani ada samani
Hey!
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.